This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Faraa, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya jin mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na al'asar tare nake kuma da Aliyu Mustafa Sokoto daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu bari mu fara da jin labarai amma kanin su
to malam Usman akwai labaran da za su hada da mai cewa Liberia dai ta rabu da cutar Ebola an kai wasu munanan hare-hare a Indonesia babban sakataren majalisar dinkin duniya ya magana game da harin da aka kai a Kamaru sannan wasu sun ci mahaukaciyar cacin nan talotan America
to za mu ji a cikin labaran sai a yi daku masu fashin bakin siyasa sun ce suna ganin ana wadaka da kudaden gwamnati sai ka ji tsit a cikin yan siyasa amma da rikici ya taso sai ka ji maganar kabilanci da kuma bambancin addini
wani yazo da wata manufa tashi ta daban ta kabilanci ta addini ta wayewaye shi kuma yayansa suna can ko a waje suke ko kuma suna nan Abuja amma yaje yana kisa rigima a kauyen su
to su kuma yan jami'ar adawa a jamhuriyar Niger sun zargi PNDS mai mulki ne da fara yin yakin neman zabe bisa yadda kuma kundin tsarin mulki ya haramta haka
article na kundin zabe ya hana ai campaign tun kamun ranar da anka bude ta campaign ta karshen wannan wata ko kuma sun yi da gangan dan suna da mulki
to har ma da shirmu na sai bango ya tsage amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya
jama'a barkan ku da wuni kungiyar ta'addanci ta ISIS ta dauki alhakin mummunan har-haren bamamai da harba-harba da aka kai a kusan lokaci guda a babban birnin kasar Indonesia wato Jakarta abin da ya jawo mutuwar mutane bakwai cikin su har da su waɗanda suka kai harin su biyar kafar dillancin labarai ta Amak da ke da alaka da ISIS ta ce farmakin da aka kai a wata unguwar masu hannu da shuni da ke birnin na Jakarta dama an kai ta ne da niyyar a auna 'yan kasashen ƙetare da kuma masu gadin su wani kakakin rundunar 'yan sandan Indonesia Woshi Anton Shalian ya ce akwai alamun wanda suka kai harin nan sun so su yi koyi ne da irin harin da aka kai wa birnin Paris na Faransa can kwanan baya farmakin na Jakarta dai an ce ya soma ne da hantsi a wani wuri da ke shaƙe da kantina da manyan otel-otel da ma'aikatan jakadanci da dai sauran muhimman gine-gine daga baya ne aka shiga musayar wuta mai tsananin gaske tsakanin su maharan da kuma ma'aikatan tsaro
to su kuma jami'an kasar Turkiyya sun ce wasu 'yan haramtacciyar kungiyar nan ta kurdawa da ake kira PKK sun halaka mutane shida sun kuma raunana wasu guda 39 a wani harin da suka kai na bomb da suka kai a cikin wata mota an kai wannan farmaki ne da dare a kan garin Chinar da ke lardin Diyarbakir ko da masu gabashin kasar sanarwar da ta fito daga ofishin gwamnatin lardin ya bada ta ce kai harin na wannan charge an kai shi ne akan wani charge office da kuma wasu gidajen ma'aikata da ke kusa da ita a cikin watan Yulin shekarar da ta gabata ne dai gwamnatin Turkiyya ta koma kan kai hare-hare ga 'yan kungiyar ta PKK abinda yasa aka zo karshen yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla shekaru biyu da suka shige
Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi allawa dai da harin kunar bakin waken da aka kai jiya Laraba a kan ƙauyen Kuyafe da ke ƙasar Kamaru. Mutane 13 ciki har da ɗan kunar bakin waken suka halaka a cikin wannan farmakin da aka kai a kan wani masallaci da ke wannan ƙauye. Kuma gwamnan lardin mijin Yau Bakari ya ce shi dai masallacin kan babu shi domin an ragargaza shi kwata-kwata. A sanarwar da ya bada a jiya ɗin Mr. Ban ya ce akwai buƙatar a ɗauki matakai masu gauni kuwa domin a hana irin wannan ta'addanci a kuma gane dalilan da kan janyo shi. Har zuwa yanzu dai ba wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin na Kamaru, to amma kuma an san cewa abin ya faru ne can kusa da inda Kamarin ta yi kan iyaka da maƙociyar ta Najeriya kuma a wani yanki da ƙungiyar 'yan Boko Haram suka sha kai wa hare-hare a can baya. To muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bada albishirin cewa ƙarshen ta dai Allah ya raba kasar Liberia da cutar Ebola abinda ke nufin cewa dukkanin kasashen Afirka ta yamma din guda uku da suka yi fama da cutar a yanzu sun rabu da ita. A yau Alhamis ne sanarwar ta fito daga WHO ta ce bayan da aka share kwanaki 42 cir ba a sami ko mutum guda da ya kamu da cutar ta wannan Ebola ba a cikin kasar ta Liberia. Sai dai kuma WHO din ta yi gargadi cewa mai yiwuwa ne a ci gaba da yan kananan barkewar cutar jifa-jifa a wasu yankunan, don haka take kira ga a ci gaba da daukar matakan rigakafi. Wannan shine karo na uku da hukumance ake ta kaddamar da cewa Liberia ta rubu da wannan cutar ta Ebola amma kuma sai ta sake bulla. Haka kuma wannan shine karo na farko da aka ba da tabbacin cewa dukkanin kasashen Afirka ta yammar guda uku da Ebola ta kaiwa hari Liberia, Guinea da kuma Saliyo yanzu sun rabu da cutar. Cutar Ebola dai ta halaka mutane sun kai kimanin 11,000 daga cikin mutane 28,500 da ta kama a kasashen na Afirka ta yamma.
To a ƙarshe kuma ƙarshenta an sami mutanen da suka ci gagarin macacin nan ta Powerball ta Amurka da ta kai ta dala miliyan 1,500,000 bayan da aka bayyana cewa wasu mutane a jihohi guda uku na California da Tennessee da Florida ne suka sai tikitin da ke ɗauke da lambobin da suka dace da waɗanda caca ta fito da su. Wani kakakin hukumar Tambola ta Amurka Alex Traverso ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin tikitocin da ta ci cacan nan dai an sayar da ita ne a wani ɗan ƙaramin shago na 7-Eleven da ke unguwar Chino Hills can bayan garin birnin Los Angeles, amma ba a san inda aka sayar da su sauran tikitocin da aka sayar a jihohin Florida da Tennessee ba.
To labaran duniyar kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu fashin bakin siyasa sun ce fa idan ana maganar rikicin siyasa sai ka ji maganar addini ta shigo, maganar kabilanci ko bangaranci ya fito, amma idan ana maganar wadaka da dukiyar gwamnati sai ka ji tsit a tsakanin ƴan siyasa. Nasiru Adamu Elhikaya ya hada mana wannan rahoto.
Gaskiya ne kamar yadda kuka ko dariya ba su da kabila ko wani addini na daban, haka na aikata laifi kan iya fitowa daga kowane irin jinsi, maza ne ko mata, ƴan kudu ne ko ƴan arewa. Wannan karo kan maganar kudin sayin makamai da wasu suka karkatar ya kai ga jam'iyyar adawa ta SDP ta ce shugabanta Olufalaye ya samu gudumar naira miliyan 100 daga Tony Anene na PDP, inda magana ta koma kudin sayin makamai. Dr. Abdullahi Ishaq shine jami'in labarun jami'iyyar.
Mu muna zaune sai muka ji da irin wannan kafofin naku cikin kudin da aka bamu. Ba mu san hawa, ba mu san sauka ba, ana neman alaka ba wannan kuɗi da maganan da suki. Shine mu kuma muka taso a guje. Abinda kuma ya faru shine shi Chief Tony Anene shine ya zo ya nemi wannan kawance, wanda a cikin wannan kawancen a jam'iyyance Chief Olufala ya kawo akan teburin jam'iyya ne.
Tsohon mataimakin gwamnan Taraba Armayawa Abubakar na gani akan gane miyagun ƴan siyasa wajen fakewa da addini ko kabila tun a campaign.
Kowa ya da ƴancin sa, yana ƴancin wani kawai. Wani ya zo da wata manufa tashi ta daban, ta kabilanci, ta addini, ta waye-waye. Shi kuma ƴaƴansa suna can ko a waje suke ko kuma suna nan Abuja, amma ya je yana kisa rigima a ƙauyensu.
Shi ma tsohon dan majalisa a matakin jiha Ino Garba na ganin baya ga binciko waɗanda ake zargi da lamushe kuɗin makamai, yana da kyau a haɗa da addu'ar gano masu ɗaukar nauyin fitina da kan yaɗa ƙuncin talauci.
Duk wanda aka zalunta ko ake cutarwa, muddin ya kai kukansa ga Allah, to Allah baya zalunci kuma ba zai yarda da zalunci ba. A kwana tashi in Allah da Allah nan da baya bacci, to insha Allah za a samu bakin zaria.
Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, to shi ma wani ɗan siyasar mai suna Alhaji Abdullahi Garba Abbas, tsohon shugaban ƙaramar hukumar Giwa ta jihar Kaduna, yana ganin yana da abin faɗa, domin kuwa ya yi magana a kan shin me ke haɗa su ƴan siyasar wuri ɗaya idan ana magana almundahana.
Eh haka ne, da zarar an ce ana maganar siyasa to sai kaga mutane suna kawo son rai a ciki. Siyasa abu ne na ci gaba al'umma da ci gaban ƙasa. A halin da muka samu kanmu a Najeriya, wannan matsala da ta faru na maganar wannan kuɗi da ake zargin tsohon mai bada shawara akan tsaro yayi ba ƙaramin al'amari bane. Kowa da kowa in ka lura ya shiga cikin wannan al'amari. Sannan kuma mafi yawanci in aka zo ana maganar siyasa din nan sai a riga kawo kamar yadda ka ce magana wanda duba wani abu ke kawo wannan ba illa iyaka son rai don son kuma biyan bukatan wasu da suke so a ce kullun su ne suke yi ba wasu ba.
Shin talaka ta yawa za su masu bambance irin wannan kila in suka je daga bakin 'yan siyasa su iya gane ya za su bambance?
Ka a yanzu talakan Najeriya ba irin na da ba ne.
Wani iri yanzu?
Na yanzu ya canza saboda ya san haƙƙinsa ya kuma san yadda zai bi ya bi kadin haƙƙin shi. Ba kamar yadda ake ma mutane a baya ba cubugun kawai wani ya zo kawai ya shirya muku zancen banza zancen wofi. Tunda ai kowa ya gani wannan zabe da aka yi na 2015 wannan ya sa kowa ya fahimci inda aka nufa yanzu a Najeriya.
Eh me zaka ce musamman wannan yakin da ake cin hanci da rashawa a gwamnatancen da kuma maganin bangaren al'umma?
To alhamdulillah mutane suna jin dadin abin da gwamnati yanzu take yi a Najeriya saboda wannan maganar cin hanci da rashawa in Allah ya sa da ya zo karshe a karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnonin shi da suka hada kai don su ga cewa suna magance irin waɗannan cin hanci da rashawa da ya addabi mutanen Najeriya da kuma 'yan Najeriya gaba ɗaya.
Zaka ga wasu suna tsoron kamar irin wannan gwamnatin tana faɗa da cin hanci da rashawa bayan ta shuɗe wata da za ta zo ana zargin cewa 'yan siyasar je kuke da al'amarin kuma sai a sake dada hannun agogo baya. Baka tunanin irin wannan zai iya sake faruwa?
Ba zai yi ba saboda tsarin da ake yi yanzu ana tsari ne wanda zai duk wanda ya kuskura ya yi wani abu wanda yake ba shi ne ba a game da tsarin komai a bayyane yake kuma kowa zai gani.
To muna godiya sosai Alhaji Abdullahi Garba Abbas, mun gode kwarai da ka samu lokaci kai magana da muryar Amurka.
To na gode.
To su kuma 'yan jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar sun zargi jam'iyya mai mulki ta PNDS ne cewa suna yaƙin neman zaɓe bayan hakan ya saba ma kundin tsarin mulki.
A daidai lokacin da siyasar jamhuriyar Nijar ta koma a kan zancen Hamma Ahmadu Kacokam a nan garin birnin Kwani, 'yan adawa ne suka koka da cewa kundin tsarin mulkin wannan ƙasa fa ya haramta ma kowane ɗan siyasa shiƙaddamar da yaƙin neman zaɓe gaban lokacin da hukumar zaɓe ta ƙayyade, kamar yanda aya mai lamba 52 ta kundin zaɓe ta jamhuriyar Nijar ta yi. Domin a cewar su, jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya a nan garin birnin Kwandi na nan na yaƙin neman zaɓe saɓanin abinda doka ta shimfiɗa, kamar yanda wani ɗan jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta Ibrahim Yakuba Alhaji Umaru Adiyu yake cewa a yau da sahi.
Ko ya zamanto director de campagne bai sani cewa article na kundin zaɓe ya hana a yi kampanyi tun kamun ranar da an ka buɗe ta kampanyi ta ƙarshen wanga wata litrant, ko kuma sun yi da gangan don suna da mulki. Shi kuma abinda mun sani, dokan Nijar babu wani ɗan Nijar wanda a samanta, kowa na ƙasan doka ne. To ba ni cewa ba su san makama aiki ba saboda na haɗu waɗanga abubuwa biyu, SWAT da gangan SWAT rashin sani. To kaga ba ni iya yanke hukunci a kai don ban san wani daga ciki bai kwaro. Amma dai abin nake kira gare su, a riƙa sara ana dibin bakin gatari, kowa da nashi lokaci. Mulki Allah gaba da shi, kuma in ya tashi amsa abin shi amsa zai yi, babu wani wanda zai ma Allah karantsai.
Sai dai a cewar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki, kamar yanda shugaban matasa na jam'iyyar PNDS tarayya Reshen Birnin Kwani yake cewa,
ba hitana munke zo mana meeting, ai ba mu hana su fito su ba saboda ba su da kowa, ba su yi su ƙorjin adawa na a cikin zuciyarsu,
hitina.
Na hitina na bakin ciki na hasada kuma su ne hasada za ta halaka. Baiwa daukaka horin jini in Allah ya mu mutushi. Sai ga kullun al'amari ne ƙara yi nake. Ai ba zuwa na an kai mu zo mu ce a gashi nan za a yi abu kaza a nan za a yi abu kaza. A ziyartar mutane na ta kai.
Ba a san macito ba sai miya ta ƙare. Haruna mamman bako birnin Kwarni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwarni a jamhuriyar Niger.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC dake gundumar Columbia.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin da zai ci gaba da tuna baya akan kokarin da jami'an tsaro suke yi na magance kalubalen matakan tsaro a arewa maso gabashin Najeriya. Bara mun gayyato Kanal Usman Sani Kuka Sheka mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya inda ya amsa tambayoyi akan kokarin da suke yi na tabbatar da matakan tsaro a arewa maso gabashin Najeriya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alaikum salam. Sunana Sani Bakuru sabon feji daga damatar jihar Yobe a Najeriya. Tambayata ta farko anan shine
na'am
kamar mu musamman jihohi guda uku da muke da su a arewacin Najeriya mu ne muke cikin kalubale na rashin zaman lafiya.
Na'am.
Na farko a garin damatar sojoji sun rufe kasuwanni har guda takwas. Akwai kasuwar da take ci nan na waje, akwai na tarmowa, akwai na kukareta, akwai na ganjarma, akwai na sasawa, akwai na mafa, akwai na garin damatar da kanta. Sannan kuma tambayata ta biyu shine akwai hafsan sojoji ya zo. Akwai hanyar da ta tashi daga damatar zuwa garin biyu wadda ta wuce shekara ɗaya da wani abu ba a bin wannan hanyar, amma shi ya bi da tawagarsa. Kuma wani kwarin gwiwa zai ba wa al'umma da su ci gaba da bin wannan hanyar sakamakon cewa kuma akwai wani wasu garuruka da babu mutane a wannan garin, kamar su Yadin Buni ma yanzu haka ba ko mutane da sauransu, amma kuma akwai jami'an tsaro. Tambayata ta ummu a nan shine yawanci akasari zaka je ka samu a gurin binciken ababen hawa jami'an tsaro sukan sauke mutane su yi tafiya kamar na rabin kilomita hakan nan da kafansu, kuma sai kaga motocin da suka dauki kayayyakin su ba za a binciki kayayyakin ba. Wani lokaci kuma sai kaga ma ana karban na gora hannun direbobin. Sai tambaya da nace zan sake ita ce ta karshe, tambaya ta ta hudu. A yakin da sojoji suke yi da kungiyar Boko Haram kuma akan samu hare-hare wadda kuma yawanci mata da suke kawa, za a ga matan nan masu karanci shekaru ne. Shin wayannan mata din a bincike irin na aikin soja, wayannan matan mata ne na ƴan Boko Haram ne ko kuma a yara ne haka na gari suke amfani da su ta wajen kawo wannan hare-haren? Wannan shine tambaya ta gari.
To zan yi hansa tambayoyin naka.
Eh, bismillah.
Tambaya ta farko da kake magana rufe kasuwanni guda takwas musamman ma a jihar Yobe da kace sojoji suka yi ko jami'an tsaro suka yi. Hakikanin gaskiya ba ni da tabbaci kan waɗannan abubuwa, amma tun da yanzu ka faɗi zan bincika kuma zan tabbatar ma da dalilin da yasa aka yi haka. In kuma akwai wani gyara da ya kamata a yi musamman ma da hangen ko kuma ganin cewa tsaro ya inganta sai a buɗe su. Sai tambayarka ta biyu da kai magana buɗe hanya musamman hanyar da ta tashi daga gargaɗin damaturu ta bi Buniyadi har ta kai ga biyu. Wannan hanya da ni aka buɗe ta kuma tare muka tafi da shi hafsan hafsojin Najeriya wato Manjo Janar Tukur Buratai. Kuma baya ga wannan hanya kai ka sani cewar an buɗe wata hanya da ta tashi daga Dambuwa Sabon Gari zuwa biyu. Kuma kwanan nan kuma sojojinmu sun cire bama-bamai a hanyar da ke tsakanin Goza zuwa Yamtaki, kuma ana ci gaba da waɗannan aikace-aikace. Amma kamar wadda ta tafi tsakanin Yamtaki zuwa Goza har yanzu ana kan aiki, kuma so ake a buɗe ta har ta kai ga garuruwan da suke gaba da nan, kuma za a ɗauki matakan tsaro za a sanar da jama'a. Alo, kana ji na?
Ana jin ka, ba damuwa, ana jin ka.
Yawwa, sai shi koken da kake game da wato inda sojoji ko jami'an tsaro sukan tara motoci kace sukan yi doguwar tafiya sannan kuma wani za a hana karɓa abin goro kace ko wato da Allah ya sa ka hodi man kowane shinge ne takamaiman yanda za a bincika amma duk da haka na yi la'akari da waɗannan abubuwa duk sanda muka sami koke muna so mutane su tabbatar mana da wurin ko da lokaci saboda muna da jami'an tsaro ko kuma muna da rijistar jami'an tsaro da ko da wani lokaci suke wani guri kaga irin haka sai ke zai taimake ka wajen bincike a tsawata musu.
Malam Sale, kana da misalin inda kake cewa ana karɓar abin goro?
Hello?
Wato sanin kowa ne a duk mutumin da ya sani yake shiga mota ko ya tashi zuwa Maiduguri ko zuwa Kano ko zuwa Gombe ko makamantan hakan nan dai duka yawanci zaka ga irin waɗannan ba wai kowanne cikin koyin bane idan ka je zaka samu wannan amma yawanci din daga ciki akwai inda ake samun wannan shine nake so a gane
yawa eh ai shine nayi farin ciki kwarai da gaske irin ku muke so waɗanda idan sun ga abu ba shiru suke ba sukan kawo koke to amma abin da nake so ka gane galibi idan aka samu irin haka kamata ya take yanke ai kai koken yanda za a yi maganin abun abin da nake so ka gane kenan kwarai da gaske abin da ka faɗi gaskiya ne mu kan muna farin ciki da irin mutane irin ku ba dan kuma ba aikin mu zai inganta in har muka san abin da mutane ko yanda suke tunani akan yanda aikin yake akwai matsala anhwani da yara na waɗanda ƴan ta'adda na Boko Haram suke anhwani da su musamman yara mata wajen kai hari na ƙuna bakin wake a to galibin su idan sun kai harin ba kasafai ake samun jikinsu ba cikakke galibi ya ta gargatse ya abin ga amma duk da haka akan tsinci abubuwan buraguzan abin da ya rage daga jikinsu suna bincike a tabbatar da ko su wane ne to abin da muke samu matsalolin da ake samu saboda wato akwai wani abu a turance da ake cewa database to ba saboda kin san ba kasafai ake ajiye abin gaba records na abubuwa da za a kwatanta ko kuma ai a comparing amma duk da haka ana nan ana bincike a tabbatar da ko su wane ne su waɗanda suke kai waɗannan ƙunar bakin waken
to kafin mu ci gaba waɗannan mata ɗin akwai wani mataki ne da ake ɗauka na wayarwa da iyaye musamman ma iyaye kai na lura da irin abubuwan da yayansu ke shiga tunda galibi waɗannan ƴan mata da ake amfani da su yara ne tunda ƴan ƙanana ne
eh kwarai da gaske Hajiya ana ɗaukan matakai saboda wani abu ne da dole tayar mu da al'umma hankali ana amfani da yara kuma mata in kai wannan mummunan aiki na ƙuna bakin wake to abubuwa ana faɗakar da al'umma kan ba ma wato munin wannan abu hatta su kansu iyaye su kula da ƴaƴansu yanda wani ko wata ba za su yi amfani da su ba a cutar da su ko kuma ma a yi amfani da su a cutar da wani musamman ma wato ƙuna bakin wake da aka kai a garin Gombe da kuma Zaria sai aka yi la'akari da cewar yaran su ba su san ma me suke ciki ba wani ne kawai ya zo ya miƙa musu kuɗi ya ce su kai saƙo to kin gani irin wannan idan mutane ba a faɗakar da su ba hakan ba ka ji ba ka gani ba sai ɗa da ka haifa ya je ya ja ma bala'i to ba mai kasa a gwiwa ba hukumar soja da kuma sauran muƙarrabai na gwamnati suna nan suna wayar mu da mutane kai kan irin waɗannan abubuwa kuma bari in amfani da wannan damar in nuna ma iyaye musamman cewar a riƙa kula da yara duniya ba kaman yanda take ba da kowa hankalin shi kwance a ce ɗa na kowa ne yanzu akwai waɗanda ɗan na kowa ne amma suna da mugun nihi dole ne a kula ko da wani lokaci a riƙa nusantar da su kuma ka san ko me ɗanka ko ƴarka take ci.
To a kanal kafin mutum na Jamaica ya yi tambaya batun hanyoyin nan da ka ce an buɗe na ce yanzu mutane suna iya bi gaba gaɗi ko ku su ɗan dakata.
Kamar kin ga hanya da ta tashi daga garin Damaturu ta Nihidi Buniyadi zuwa Biyu wannan za su tashi gaba gaɗi musamman ma na hidda da sanarwa cewar an ɗauki matakan tsaro kuma ana nan ana binta haka ma hanyar da ta tashi tsakanin Dambuwa Sabon Gari Dambuwa zuwa Biyu ita ma an buɗe ta mutane ba wata fargaba an dauki matakan tsaro ana binta. Aiki har yanzu ana nan ana ci gaba da shi tsakanin Yamtake zuwa Goza. Kin san kwanakin baya sojojinmu sai da suka cire bom-bom har guda biyar akan wannan hanyar. To muna nan insha Allah nan ba da wani dan lokaci ba za a bude ta yanda za a rika binta kamar sauran hanyoyi ba fargaba.
Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin koshin lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke bar mana ta hanyar email.
Zan fara da sakon Isa mai kati gesho ne. Tace assalamu alaikum VOA. Allah ku bani dama na yi kira ga bangaren jam'iyyun PDP da na APC a jihar Niger, musamman ma a karamin hukumar Sulaja da su kai zuciya nesa dangane da arangamu da ta barke tsakanin bangarorin biyu. Ku sani cewa tashin hankali da fadace-fadace ba inda zai kai ku sai koma baya. Saboda haka sai ku yi hatara. Shi kuwa Amadu manaja daga Bauchi anguwan Karufin Madaki cewa yi muryar Amurka ku bani dama in jinjinawa gwamnatin talakawa na shugaba Muhammadu Buhari akan yakin ba sanyi ba sabo da take yi da mutanen da suka yi warwaso da kudaden talakawan Najeriya a harkan tsaro da ma ci gaba da murkushe ƴan kungiyar Boko Haram da gwamnatin ke yi. Allah shi ba da sa'a da nasara. Sai kuma sakon ta'aziyya ta Sani mai langilangi da malam Angu malamin makaranta ya wuri. Kuka ce VOA ku miƙa mana sakon ta'aziyyar mu ga iyalai da ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wani harin ƙunan bakin wake a masallaci da ke arewacin Kamaru. Waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu, waɗanda suka jirkita Ubangiji Allah ya ƙara musu lafiya. Daga ƙarshe sai wata tafto daga Ilyasu Muhammadu Tungan Bako na kira da gwamnatin Najeriya da ta ɗauki ƙwararren matakai na kare al'umma daga zazzabin lasa mai halaka jama'a domin dan hakkin da kare na shi ke tsore ma idanu.
To yanzu kuma sai mu je ga labarai amma a takaice.
Wasu mun kungiyar ISIS ta dauki alhakin cewa ita ce ta kai muna na hare-hare na naba mamaye haɗe da harbe-harbe a kusan lokaci guda a babban birnin Indonesia wato Jakarta, wanda ya jawo mutuwar mutane bakwai ciki har da su mutane biyar ɗin da suka kai harin. Kafar dillancin labarai ta AMAK da ke da alaƙa da ita ISIS ta ce farmakin da aka kai a wata unguwar masu hannu da shuni a can birnin na Jakarta an yi ta ne da nufin auna 'yan ƙasashen ƙetare da kuma masu gadi. Jami'an ƙasar Turkiya kuma sun ce wasu 'yan haramtacciyar ƙungiyar nan ta kurɗaya da ake kira PKK ne suka hallaka mutane shida, suka raunana wasu kusan 40 a wani harin da suka kai da bam da aka saka shi a cikin mota. Shi harin an kai shi da dare ne akan garin Chinar da ke lardin Diyarbakir can kudu maso gabacin ita Turkiya ɗin. Sannan mun kawo muku rahoton cewa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wato Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da harin ƙunar baƙin waken da aka kai jiya Laraba akan ƙauyen Kuyafe da ke ƙasar Kamaru. Mutane 13 ciki har da shi ɗan ƙunar baƙin waken da ya kai harin ne dai suka hallaka a cikin wannan farmakin da aka kai a kan wani masallaci da ke ƙauyen. Kuma gwamnan lardin Mijiyo Bakari ya ce shi dai masallacin babu magana sa domin an ragargaza shi kwata-kwata. Shi ne a sanarwar da ya bada jiya Mista Ban yake cewa lalle akwai buƙatar a ɗauki matakai masu gauni domin hana irin wannan ta'addanci da kuma gane dalilan da ke janyo shi. Hukumar lafiya ta duniya WHO kuma albishu take na cewa ƙarshenta dai Allah ya raba ƙasar Liberia da mummunar cutar nan ta Ebola, abinda ke sa a karo farko duka ƙasashe uku da Afirka ta yamma da ke fama da cutar sun rabu da ita.
To Allah kyauta ya bada lafiya ga ko'ina kuma. To da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirin, sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa inda za mu yi magana akan siyasar da take faruwa a ƙasashen Afirka, musamman misalin Niger inda ɗan takarar shugabancin ƙasa Hama Amadu yake kulle. Sannan kuma muna son mu ji shin me kuke kallon al'amarin. To masu yau da gobe sun shigo da haka zan tattara a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Letters Creation da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Usman Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nake cewa
Mu zama lafiya. Assalamu.